zababbun ayyuka.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka. Shirin da kan yi dubi ga ayoyin Al-Qur'ani mai tsarki game da hadisan ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka, waɗanda suke bayani dangane da zababbun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. A shirye-shiryen da suka gabata, mun yi bayani kan ɗabi'ar gaggauta tuba, wato kan ɗabi'ar gaggauta neman tuba ga Allah Maɗaukakin Sarki. Domin muhimmancin wannan mawdu'i, shirin na yau ma zai ci gaba daga inda muka tsaya a baya, amma kafin nan ga wannan. Masu saurare, nasosi da dama sun shiryar da mu kan cewa ɗabi'ar dawama akan istighfari na daga cikin hanyoyin da Allah Maɗaukakin Sarki ya ni'imta bayansa da su domin kariya daga azaba, kamar yadda ya bayyana wa annabinmu mai girma, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka, cewa lalle shi mai gafara ne kuma mai jin ƙai ne. A cikin suratul Anfal aya ta 33, Allah Maɗaukakin Sarki ya ce,
Allah kuwa bai zamanto mai yi musu azaba ba, alhali kai kana cikinsu, kuma Allah ba zai yi musu azaba ba, alhali suna neman gafara.
Hakika, cikin tafsirin kansu da ka'iq, an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Muhammad Baqir alaihi salam, yana mai cewa ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka da kuma istighfari, sun kasance garkuwa biyu daga azaba a gare ku. Mafi girman garkuwar a gare ku ya fice. Sai abin da ya saura a halin yanzu shine istighfari, wato neman tuba. Domin ku yawaita yin istighfari, domin shi mai shafe zunubai ne. Sannan sai ya karanto wannan aya mai albarka ta cikin suratul Anfal, wacce ta gabace mu. Masu saurare, kamar yadda aka rawaito cikin tafsirin kansu da ka'iq da sauransu, an rawaito hadisi daga shugabanmu Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, yayin da yake bayani kan yawaitar istighfari, ko kuma mu ce neman tuba, a matsayin wani taufiki da kuma samun rabo na Ubangiji wanda yake samar da amana ga mai yin istighfarin. Imam alayhi salam ya ce, ya kasance a doron ƙasa aminci guda biyu daga cikin amincin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma hakika an ɗauke ɗaya daga cikin ku sai aka bar ku da guda, to ku rike shi. Aminci guda da aka ɗauke shi ko kuma da ya gushe da gare ku shi ne ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan sarkaka. Amma kun ga amincin da ya saura a gare ku shi ne istighfari, wato neman tuba ga Allah Maɗaukakin Sarki. Allah Maɗaukakin Sarki na cewa,
Allah kuwa bai zamanto mai yi musu azaba ba, alhali kai kana cikinsu, kuma Allah ba zai yi musu azaba ba, alhali suna neman gafara.
Kamar yadda shugaban masu shirya zababban Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka, ya shiryar da mu kan cewa ɗabi'antuwa da ɗabi'ar dawama akan istighfari na daga cikin kyawawan ayyuka da ibada. Hakika, cikin littafin Raudatul Muttaqin an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka, ya ce, istighfari, wato neman gafara, da faɗar la ilaha illallah, wato babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah, su ne mafi alkhairin ibada. Sannan ya karanto wannan aya mai albarka.
Sannan ka sani hakika cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma ka nemi gafara game da zunubanka da kuma ga mummunai maza da kuma mummunai mata. Allah kuma ya san makomarku da kuma matabbatarku.
Suratul Muhammad aya ta 19.
Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum dhul jalali wal ikram wa atubu ilayhi dhul jalali wal ikram.
Masu saurare barkamu da sake saduwa, kuma kada a sha'afa shirin na zababbun ayyuka na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai kawo muku wasu jerin nasosi da suke bayani kan kyakkyawar ɗabi'ar dawama a neman gafara da istighfari a cikin littafin Uyunul Akhbar an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gida tsarkaka ya ce duk wanda Allah madaukakin sarki ya ne'imce shi da wata ni'ima to yi godiya ga Allah duk kuma wanda arzikinsa ke zuwa kaɗan-kaɗan so yawaita yin istighfari wato neman gafarar Allah duk kuma wanda wani lamari ya sanya shi baƙin ciki da ɓacin rai so yawaita faɗar la haula wala quwwata illa billah wato babu wata dubara da wani ƙarfi face daga Allah. Masu saurare, wannan hadisi mai albarka ya yi ishara kan alaƙar da ke tsakanin ɗabi'ar godiyar Allah madaukakin sarki da ke a matsayin mafi girman ɗabi'ar ƴantattu da kuma ɗabi'ar neman gafara, kuma yin hakan na a matsayin girman wannan kyakkyawar ɗabi'a. Hakika da wama kan ɗabi'ar neman gafara ko istighfari yakan yi sanadiyar saukar da arzikin Ubangiji na zahiri da baɗini, kamar yadda aka bayyana cewa ɗabi'ar godiya tana yin sanadiyar ƙarin arziki. A cikin littafin Gurarul Hikam an rawaito hadisi daga shugaban masu kaɗaita Allah Imam Ali alaihi salam ya ce istighfari ko neman gafara yana ƙara arziki. Masu saurare, hakika shugaban mu Imam Ja'far Sadiq alaihi salam ya bayyana mana cewa shaidan da mabiyansa na waswasi na daga cikin muhimman batutuwan da suke katange mutum daga ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a mai albarka. Hakika cikin littafin Amalus Sadiq an rawaito hadisi daga shugaban mu Imam Sadiq alaihi salam ya ce a yayin da wannan aya mai albarka ta sauka wato suratul Ali Imran aya ta 135 Iblisu sai ya hau wani dutse a birnin Makka, ana ce ma dutsen Saur, sai ya yi kira da babbar muryarsa, ya kirayi rundunarsa, sai suka taru a gare shi, sai ya ce da su, an saukar da wannan aya, wane ne daga cikinku zai ɗauki nauyinta? Sai Ifritu daga cikin shaidanu ya tashi sannan ya ce, ni zan ɗauki nauyinta ta hanyar kaza da kaza, wato ya bayyana irin salonsa da kuma hanyoyin da zai bi na toshe hanyar Allah. Sai Iblis ya ce masa, bata dace da kai wannan aya ba. Sai wani daga cikin shaidan shi ma ya tashi ya bayyana irin nasa makirci da zai bi wajen toshe hanyar ta Ubangiji. Shi ma Iblis ya ce masa, kai ma baka dace da ita ba. Sai Waswasul Khannas, wato shaidan mai waswasi, mai buya, mai zabura, ya tashi ya ce, ni zan ɗauki nauyinta. Sai Iblis ya tambaye shi, sai ya ce ma, zan yaudare su in kuma kwaɗaita su har sai sun faɗa cikin sabo, idan kuma suka aikata sabon sai in mantar da su yin istighfari wato neman gafara. Sai shaidan ya ce masa, hakika kai ka dace da wannan aya, an wakilta maka ita har zuwa ranar alkiyama. Masu saurare, da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu daga sharrin shaidan da rundunarsa, ya kuma ba mu damar neman gafara da kuma istighfari cikin kowane hali da yanayin da muka samu kanmu a ciki, don albarkar ruko da tafarkin Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma na iyalan gidansa tsarkaka. Masu saurare, ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo ƙarshe, a nan za mu dasa aya, sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala, musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa, ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني منك قربا وصير العمر صفوا أحببت نورك حبا سما بروح